ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى فزرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوات رمضان hijira 1447 27 ga watan 2026 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 276 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله سبحانه وتعالى من رحمة من جنكي mai halattawa mai haramtawa mai bayawa mai hanawa mai daukakawa mai kaskantawa wanda Allah ya ba mai hana shi wanda Allah ya hana ba mai bashi buwaya da isa da girma da daukaka sun tabbata gare shi shi kadai shi yake bada doka labarin sa duka gaskiya ne hukuncin sa duka adalci ne Allah subhanahu wataala bayan a cikin waccan aya da ya gabata ya mana bayani dangane ga hukuncin masu cin kudin ruwa yace wadanda suke cin kudin ruwa ba sa tashi a ranar alkiyama sai kamar yadda wanda shedan ya shafe shi yake tashi yana faganniya yana dimuwa yana fagan wannan hukuncin ya same su ne saboda sun ce shi kasuwanci shi ma kamar riba ne to Allah ta'ala ya halatta kasuwanci ya haramta riba wanda wa'azi yazo masa daga Allah mahaliccin sa ya hanu to abin da ya gabata wato ya riga ya wuce Allah ya yafe masa al'amarin sa kuma yana wurin Allah subhanahu wataala wanda kuma ya koma cin kudin ruwa ko karba ko bayarwa ko ta'amuli da shi wadannan su ne ma'abota wuta kuma za su dawwama a cikin wannan wuta idan sun halatta wannan abin to bayan waɗannan ayoyi da suka gabata wanda Allah ta'ala ya bayyana hukuncin kudin ruwa da kuma hatsarin da zai gamu da shi da a duniya da lahira da kuma yafiya da Allah ya yi ma waɗanda da suke wannan mu'amala suka ji wa'azi suka dena da kuma hukuncin abin da ke hannunsu ko wanda ba su karba ba ko wanda suka ci na kudin ruwa an yi magana hukunci uku wanda bai riga ya karbi kudin ruwan ba ya ji wa'azi ya bawa masu ruwan kudin su wanda kuma riga ya karba yana hannunsa sannan ya ji wa'azi bai riga ya ci ba ko bai kashe ba, idan wanda za iya mayarwa ne ya mayar, wanda ba za iya mayarwa ba ne ya yi wani aiki da zai taimaka wa jama'a da shi ba tare da ya ci ko ya sha ko ya amfana ba, wanda kuma sai da ya cinye ruwan sannan wa'azin ya zo masa, wannan shi ma Allah ta'ala ya yafe masa abin da ya gabata sai a kiyayi gaba. Shi arziki da Allah ta'ala yake bayani a wannan aya hanyar samun arziki mai kyau da mara kyau. Dan adam yana samun arziki ne ko kuɗi sukan zo masa ne ta hanyoyi guda biyar. Hanya ta farko shine al-imanu wattaqawa. Saboda tsagwaran imaninka da tsabar imaninka da tsananin tsoron Allahnka, Allah sai bude maka hanyar arziki, kawai ka samu arziki. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يزومك دا ارزقي تا اندا باكا زتو باكا تماني باب وني دليلي كوي سبب ايمانك دا تقواك الله يزومك دا كوي كما يدى يما واتو انب ايوب ينا وانكا كوي نازبا كو الله ينونا مكا وني كنزو وني ارزقي بنني كوي كجيكا تونا كغني كو كما وني ما اجيني او ييي Allah ya maka kashafi kaga cewa a nan gurin akwai gol, kawai ka zo ka haƙa kai ta harkokinka. Wannan shi ma yana faruwa kawai saboda Allah ta'ala yakan bada arziki ta wannan hanya, kuma ba abin mamaki bane a gurin Allah. Sannan abu na biyu shine hanyar samun arziki ta hanyar wahala da kai komo da amfani da basira da hikima da ilimi da kasuwanci da sana'a da noma da kiyo da tijara da noma da sauran sana'o'i da ake yi na hannu, dukanci, kira dukanci da makaman tsogwanki, leburanci, duk hanyoyi dai ga su nan wannan mutum zai amfani da su ya bi wannan sababi, kuma ta hanyar wannan sababi Allah ya turo masa arziki. A ce dan kasuwa ne yayi arziki, ko kuma a ce manomi ne yayi arziki, ko makiyayi ne yayi arziki, ko kuma sana'ar dukanci yake, ko kira yake yi, ko wanki da guga yake yi, ko leburanci yake yi, ko sana'a yake yi, ko kamfani ya bude, Allah ya masa arziki ta wannan hanya. Wannan an sha gani shi ma yana cikin hanyar da Allah yake turo mutane arziki da wannan sababi. Na uku shine samun arziki ta hanyar wato wani ya baka. Wani ya baka nan yana da hanyoyi da yawa. Ko dai ya baka zakka, ya fidda zakka na biliyan guda a dauka ya baka, yace in gwan je ka kashe baka da wani, to yana da biliyan 40, ya cire biliyan ɗaya ya baka, kaga ya baka kuɗi nan take ka zama biloniya dan ka mallaki biliyan kawai, saboda wani ya dauki biliyan din ya baka nan take. Zai iya baka wannan a matsayin zakka, ko a matsayin sadaka, ko a matsayin kyauta. Duk ana yi, ana kyauta, ana sadaka, ana kuma zakka. Sannan kuma zai iya yin waƙafi ya ce ya baka wannan biliyan din ka je kai aikin Allah, ko kai ma ka ci kai ma kai aikin Allah. Ko kuma ainihin ka same ta hanyar gado, kawai dan uwanka ya fadi ya mutu, ko danka ko matarka ko duk dai wanda zaka iya cin gadansa ya babbuliyoyin kuɗi a dauka a baka. Hanyar gado da hanyar wasiya da hanyar waƙafi da hanyar sadaka da hanyar kyauta da hanyar fidda zakka, duka hanyoyi ne da mutum zai iya samun kuɗi, shine hanya ta uku. Hanya ta hudu shine hanyar da Allah bai halatta ba, shine haramun. Mutum ya zama dan fashi da makami, ya fashi ya tara kuɗi, ko ya sata ya tara kuɗi, ko ya zama mazambaci ko maha'inci, ko kuma ya zama wato hanyar cin kuɗin ruwa, ko kuma algus, ko akwace, ko hanyar wani zalunci, ta wannan hanya ya tara kuɗi. Wannan shine hanya haramun wanda ake bayaninta, daga ciki akwai cin kuɗin ruwa. Sannan akwai kuma hanya ta ƙanƙan da kai da wulaƙantar da kai, kamar yadda muka faɗi irin su maula, irin su bara, irin su roƙo, irin su matsanci, da kuma irin su raraka, wanda mun yi bayanin hanyoyi guda biyar daga ciki. Duka waɗannan hanyoyi ne da ake samun kuɗi, amma akwai ƙanƙanta kai da wulaƙanta kai a cikinsu. Saboda haka idan mutum ya samu kuɗi ta hanyar da Allah ya dace, shi arziki da ka gani, arziki da kake ganinsa ɗin nan, wanda muka faɗi hanyoyin samunsa guda biyar, to arzikin da Allah zai baka zai iya zama kadara ce, kamar a ce gidaje ne, ko gonaki ne, ko rumfuna ne, ko shaguna ne, shine arzikin da baka iya ɗauke shi daga inda yake, shine zaunannen arziki. A ce gonarka ce, gidanka ne, garkarka ce, kamfaninka ne, shine arziki zaunanne kenan. Ko kuma arzikin da Allah ya maka ɗin ilimi ne, kana yawo da abinka, ka yi wani ilimi, wannan ilimin shine arzikinka da shi kake sana'a kake cin abinci ko Allah ya baka wata hazaka ko wata basira ko wata dabara ko wata kwarewa a wani fanni da kake amfani da kwakwalwarka wajen samun abin da zaka kashe shi ma arziki ne wannan sana akwai arziki kuma da ake ciro shi a yawo da shi kamar tsabar kuɗi Allah zai baka tsabar kuɗi wanda zaka iya diba kai tafiya da su ko ka cire su daga wani guri ka kai su wani guri to duka waɗannan ana kiran su arziki wani Allah zai masa arziki dayawa dayawa wani kuma Allah ya masa arziki madaidaici to arziki kuma akwai hanyar kashe shi an tara shi hanyoyin arziki sahabbai ta hanyar halal din ma tukunna sun kasu kashe uku akwai mazhaba uku na kashe kuɗi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bayan Allah ya bude musu kofin arziki an samu futuhat an samu arziki an samu fai'u an samu ganima to wasu da suka yi arzikin aka ba su arzikin aka ce ga rabanku suka ga biliyoyin kuɗi an ce nasu ne sai suka ce jama'a su layi suka raba gaba daya suka dawo ba su da shi kama Abu Dharr al-Ghifari don gara san wannan mazhabar duk sanda ka samu kuɗi kai abu ga layi ka karar da su kaf to wannan shine mazhabar kashe kuɗi irin ta Abu Dharr al-Ghifari baya kwana da kuɗi yace gobe ma akwai arzikin ta jibi ma akwai arzikin ta zaka in yazo yau a dauki iya na bukatar yau a rabar da su yau a karar da su yau wannan mazhabar ba ta da mabiya da yawa sannan akwai mazhaba ta biyu shine mazhabar abinda Allah ya baka na arziki ka ci abinka ka sha kai sutura kai magani kai aure ka gina katon gida ka auri kyawawan mata ga garken shanu ga na awaki ga na tumaki ga na raƙuma ga na kaji ga zabi ga agwagi ana shiga ana fita ana dora sanwa ana saukewa shine mazhaba Abdullahi dan Umar idan arziki yazo sai yalwata wa kansa ya ci da kyau ya sha mai kyau kuma ya kwana yana sallah kuma ya wuni yana azumi kuma ya ci mai kyau ya sha mai kyau saboda arziki yazo ta hanya halal baya wa kansa wasa wajen ci da sha da kyautatawa jama'a da kuma saukewa da dorawa wannan mazhabar a samu a kashe mazhabar Abdullahi dan Umar kenan wannan mazhaba ita ma tana da mabiya da yawa mazhaba ta uku shine mazhaban kuma ka samu ka juya Allah ya maka arziki ka ci ka sha amma kana juyawa yana karuwa yana karuwa yana karuwa kashewa kake amma kana kasuwanci yana karuwa kamar mazhaba Abdurrahman bin Auf da Az-Zubair bin Al-Awwam waɗannan masu arzikin gaske ne domin Abdurrahman bin Auf shi kansa bai san yawan arzikin da Allah ya bashi kuma din na halal ne sannan haka Az-Zubair bin Al-Awwam shine ya wasiya a biya masa bashi ai kaza ai kaza yana nan hadisin Bukhari bayan an biya kowa kowace mata sun samu alf alf wa mi'ata alf kowace mata sai da aka bata dinare miliyan 1 da dubu 200 kowane zinare dubu daidai yake da kusan miliyan 200 kudin Najeriya to irin wannan dubu sau dubu da kuma dubu 200 abinda kowace mata ta samu su hudu banda kuma an cire abin wasiya sannan kuma aka zo aka raba gado bayan an biya bashi duka ya zartar da wasiyar da yayi kuma aka samu tumunin ya kai biliyan miliyan dinare miliyan 4,800 haka aka raba wa matansa sannan kuma wannan shine 1/8 na dukiyar to ka cire 1/8 ka lissafa nawa kenan aka cire in an cire dinare miliyan 4,800 shine 1/8 na dukiyar bayan an fitar da komai fa haƙin kowa an biya an kuma biya wasiyar da yace ayi ga ƴaƴan Az-Zubair bin Abdullah bin Zubair to shine wannan ragowar to kaga wannan arziki ne ana juya shi ana yawaita shi dan haka samun masu kuɗi a cikin musulmi wanda zai zama lamba 1 ko 2 ko 4 ba sabon abu bane sahabbai sun dade da arziki an dade da arziki a hannun musulmi suna samun arzikin su ta hanyar halal wani su ci su sha su sutura su magani su ba wasu su taimaka addinin su kuma su juya su kasuwanci su siye su siyarwa wasu kuma su zauna ana kawo musu suna ci suna kashewa wasu kuma ana ba su suna rabarwa duk wacce ka dauka a mazhaban nan guda uku akwai sahabin da ka dogara da shi akan wannan mazhaba amma dai ina ga mazhabar da ba ta da mabiya da yawa duk shi mazhabar wa Abu Dharr al-Ghifari wanda yake samun kuɗi yau ya kashe su yau ko nawa aka bashi yau to yau din nan za su yi karar da su ba abin da ya shafe shi kuma goban wasu su ake zuwa ko da imanin sa ya kai da haka shine Allah ta'ala bayan ya ja kunnan mu a waɗannan ayoyi game da ta'amuli da ruwa ya kuma ja kunnan masu haka har ya yanke musu hukunci wanda basu tuba ba ga hukuncin da Allah ta'ala ya musu to a cikin wannan aya ko a cikin wannan aya da ta gabata akwai darussa jiya da bamu ƙara saba lokaci yayi waɗannan darussa shine daga cikin fa'idodin ita wannan aya da muka karanta wacce ta hana cin kudin ruwa kuma ta siffanta masu ci da cewa daidai suke ga waɗanda suke tashi cikin dimuwa suke tashi cikin faganiya da fagan-fagan kamar irin wanda shedan ya buge shi da wato shafa shedan to kuma wannan hukuncin su kenan a lahira wasu ma sun ce a duniyar ma haka suke da hankalin su da kyau za a ga cewa a cikin faganiya suke dan masu ta'amuli da kudin ruwa za ga ba nutsuwa ba cikakken hankali ba cikakken wato rayuwa mai kyau dan fa'idar wannan shine tsoratar da mutane dangane ga hukuncin kudin ruwa ta yadda aka siffanta mai cin kudin ruwan da wanda shedan yake imautar da shi ta hanyar shafa sana abu na biyu cewa masu mu'amala da kudin ruwa zaka ga an same shi wato an jarabce shi da irin zari irin mutane da gansu masu zari sai kaga mutun ya mai zari shine wanda abu baya isassa inda zaka bashi biliyan sau biliyan a cikin talauci yake saboda talaucin ba na rashin kudin bane na zuciyarsa ce zuciyarsa ce bata gamsu ba da dan adam yana da kwari biyu na kudi a cika masa daya da gwalagwalai a cika masa daya da zinare sai ya ce ina na uku irin wannan an jarabce shi da wannan musifar sannan kuma wannan aya ta nuna mana cewa shedan yana imautar da dan adam ta hanyar in ya shafe shi sai kaga cewa ya samu kansa a cikin yanayi na bugun shedan ko na shafar shedan yana shafan maza yana shafan mata yana iya shafar kowa da kowa shi yasa aka bada addu'o'i wanda mutum zai yi kafin shedan ya shafe shi ya nemi tsari da kariyar Allah da kuma addu'ar da zaka yi a lokacin da shedan din ya shafe ka don ka samu waraka da kuma addu'ar da zaka yi bayan shedan din ya rabu da kai kada ya dawo ya zama wato ilaji ne da kuma tahassul kai kariya kai garkuwa kuma kai magani a lokacin da abin ya faru saboda wannan aqida kenan sa'alus sunna suna tabbatar da cewa shedan yana shafar dan adam kamar da ibn qayyim a cikin zadul ma'ad yace bugun shedan kala biyu ne akwai bugu ko kuma faduwa da dan adam yake yana faganiya yana shure-shure iri biyu ne akwai wanda jijiyoyin mutum ne suke haharɗewa su ciccike sai zama mutum baya iya motsi yana faganiya yace irin wannan shine wanda likitoci suke iya shawo kansa ta hanyar magunguna ko allura ko operation ko kuma bada shawarwari akwai kuma wanda aljani ne yake wa mutum irin wannan wanda shi kuma hanyar sa shine a karanta ayoyin alqur'ani a karanta a ruwa a ba mutum ya sha in Allah ya karba sai ka ganin take ya warke sana abu na hudu shine wannan wato aya tana mana bayani a fa'ida ta hudu wato illar masu karba kudin ruwa da masu bayarwa wanda Allah ta'ala ya wato saboda tsabar zarun su da kuma yadda suka nitse a cikin san kudin ruwa har suna cewa zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba su a gurin su ai daya ne ma tunda kasuwanci ana samun riba ita ma kuma ai ribar suna fassara ta da kamar ita ma riba ce da haka a gurin su tunda dai ana samu to hukuncin su daya ne wannan kuma ya nuna kenan cewa wato sun riga sun makance sun wato samu matsala a rayuwarsu sannan abu na biyar shine kaiwa matuƙa da masu barna suke yi wajen yada barnarsu innamal bai'u mithlu riba hayo ana faɗan wannan zaka ga mutane sun tashi sun tsaya to ku kuna ta cewa riba haramun ne to ai ribar da kasuwancin ai duk ɗaya ne in an duba fuska nan ma ana samu nan ma ana samu nan ma ana riba nan ma ana riba da aka fuskar su ɗaya wa ahallallahu albai'a wa harrama riba so da aka ji irin yadda zaka yada kuɗin ruwa ko kuma kai kokarin gamsar da mutane cewa babu komai ko dan kadan ne ko kuma ai masa tawili ko ai masa fassara wacce za ta fidda shi daga kuɗin ruwa wannan duk ba zai amfani ba kuɗin ruwa ne kowane zamani kowane lokaci sana abu na shida hukuncin Allah ta'ala game da kuɗin ruwa shine haramci kuma dama Allah ta'ala shi kadai ne mai yin hukunci shi yasa da suka ce innamal bai'u mithlu riba sai Allah ya ce wa halallahu albai'a wa harrama riba ashe halattawa da haramtawa haƙin Allah ne shi kadai ba wanda ya isa ya halatta wani abu ko ya haramta wani abu sai dai yana da nassi daga Allah ta'ala ko daga manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan abu na bakwai shine da riba da kasuwanci suna da bambanci kuma bambancin su ya bayyana a fili ta yadda ya zama kasuwanci shi kasuwanci ai dama yana da rukunai guda uku akwai mai siye da mai siyarwa shine rukunin farko akwai kuma sigar yadda za a siye da siyarwan, sannan na uku kuma akwai wato abinda za a siya din a siyar. To shari'a ta kalli abinda za a siya a siyar din nan ta kasa shi kashi 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 kashi. Akwai abinda akan kansa ma shari'a bata yadda a siye shi ko a siyar ba, kamar najasa. Najasa in ba wata babban larura ba, ba a siyar da najasa, ko abinda shari'a ta haramta zatinsa, kamar alade. Ba za ka yi kasuwanci da alade ko ka sayar da alade, amma wanda yake shi ba a ci amma ana amfani da shi, to shi ana sayar da mai ransa, kamar jaki misali. Za a iya sayar da jaki tunda ana dora kaya, amma ga wanda zai ci ba, wanda zai ci ba za a siyar masa ya je ya ci ba, saboda mu a shari'a mu ba a cin naman jaki. Kaga wannan yana ciki. Ko kuma a ce wato irin wato turoso, in ba irin wanda za a kai gona ba, shi ma bai kamata a ce ana sayar da shi ba, ko abinda ba shi da amfani kwata-kwata. Haka nan shari'a ba ta yadda mutum ya yi amfani da wata wato wata dama da Allah ya bashi, kamar karuwanci ko bokanci ko kuma siyar da wato abinda Allah ya haramta. Mace ba za ta ce ai wannan sana'a ta shine karuwanci ba, ko kuma boka ya ce sana'a ta shine yin bokanci ba. An ana hulwanul kahin ko da maharul bagi, an hana karuwanci ya zama sana'a, kuma an hana bokanci ya zama sana'a ce da mutum yake samu da ita. To waɗannan duka suna ciki. Sannan kuma mun faɗi cewa dukkan nau'in kasuwancin da shari'a ta soke, zaka ga yana komawa zuwa ga ɗayan hudu, ko dai akwai riba a ciki, shari'a ba za ta yadda ai ta'amuli da riba ba. Da ka ƙa'ida gane riba, ƙa'ida guda uku ce in ka rike ta shikenan. Idan wato ya zama a cikin bashi ne, kudin ruwa shi ne ka ba wa mutum bashi, ka sharɗanta masa zai ƙara maka wani abu zuwa lokacin da zai dawo da kudin. Idan kuma lokacin dawo da kudin ya yi bai dawo da shi ba, sai kuma ka ce to ya ci gaba da rike kudin, kana ƙara masa lokaci, kana ƙara masa kudi, kana ƙara masa lokaci, kana ƙara masa kudi, to ya koma adhafan mudha'afa. Da a cikin riban nasi'a ne. Riba ta biyu shi ne za a yi musanyen jinsi ɗaya, tunda kasuwanci yakan iya zama ta fuska uku. Akwai kasuwancin musaya, kana da nawa ina da naka, kace in gwana wa karɓi naka, ban gishiri in baka manda, ba mai kuɗi a hannunmu, amma kaga hulata kana so, ni kuma na ga agogonka ina so, sai a wa agogon da hular kuɗinsu zai iya zuwa ɗaya, sai ka miƙa mu in miƙa ma, ka yadda na yadda. Kaga wannan shi ne musanye. To sannan kuma cinikin musanye kenan. Sannan akwai kuma ciniki na wato kuɗi da kuɗi, shi ake kira cinikin sarf, canji, kuɗi da kuɗi. Kuɗi da kuɗin nan mun ce kala biyu ne, akwai kuɗin ƙasa ɗaya, akwai kuma kuɗin da ba na ƙasa ɗaya ba. Kuɗin ƙasa ɗaya kamar naira da naira, kaga wani za a yi musanye ko da sababbi da tsofaffi ne, ko ya gaggu ne da masu kyau, dole ɗaya ba zai fi ɗaya ba. Ba za a zo ana cinikin kuɗin ƙasa ɗaya, amma a ce sabon kuɗi kuɗinsa kaza, tsohon kuɗi kuɗinsa kaza. Wannan ko kuma ka siya da sabon kuɗi kaza, ko ka siyar da tsohon kuɗi kaza. Tunda ba a yi doka a Najeriya cewa kuɗi ya tsufa darajarsa ta faɗi ba. Saboda haka wannan kuɗi ne da za a ci gaba da musanya su a yadda suke hannu da hannu, kwatanci da kwatanci. Idan kuma naira ce za a musanya da dala ko da sauran kuɗaɗen waje da makamantansu, to wannan ɗaya zai iya fin ɗaya yawa, amma ai hannu da hannu, ko ai wani abu da ke kamanta hannu da hannu. Idan hannu da hannu ba zai ba, to ai wani abun da ya yi kusa, ya yi kama da hannu da hannu, wanda za a iya fassara shi a hanyar hannu da hannu, kamar taransa fata bankuna da makamantansu. Saboda haka wannan shi ne wato abin nan ɗin na farko. Sannan akwai kuma jahala. Jahala shi ne siyar da abin da ba a san shi ba, ko kuma siyan abin da ba a san shi ba. Wannan yana faruwa yanzu ta social media, wanda aka samu wasu mutane suka ma wasu irin wannan fafalolo ɗin. Wata mata ta kafa kamfani, tana shigo da kaya daga ƙasashen waje, har ta nuna wa wasu kwantena ga su a kan ruwa sun doso Najeriya. Aka nuna su a social media, ta ce wa mata, idan waɗannan kaya sun zo an siyar, kowa ta yi ƙoƙari ta turo kuɗinta, kowa ta yi ƙoƙari ta saka kuɗinta, ribar da za a samu ninkin ba ninkin ce. Malam matan aure suka dinga sai da kayan ɗakinsu, suka dinga sai da kayayyakinsu. Wata ma 'yarta tana aure, ta je ta sai da kayan ɗakin 'yar, ta sai da nata kayan ɗakin. suka dinga tura wannan mata kuɗi, suka dinga tura mata kuɗi, ta wata da nuna musu kuɗi, sun kaya sun zo, saura ƙasar sun iso boda sun zo kaza, suna can ana kiliyarin a custom, ana yin waye, sai da kuɗi suka gama taruwa wajen biliyan na mata, sai kawai dif sai network ya kaɗe, ba kuɗi, ba kaya, ba mata. Suka wasu ka dinga neman wannan mata su ji labarinta a wannan guri, in sun tafi a nemo ta jami'an tsaro, kun ganta, ba mu ganta ba, ba mu ji ta ba, a shiga can, a fito can, a je wajen alkali wane, ta kubuce, ta faɗa hannun tsaro, ta kubuce, tunda da kayanta a hannunta, tana da kayan aikinta a hannu, kuma ta shan wahala. Su kuma matan nan sun ka karɓi kayan mutane a shaida na makota, kana zaune sai ga an zo da ƴan sanda ana sallama da matarka, sai ga an zo ana sallama da babarka, sai ga an zo ana sallama da kanwarka, sun ka karɓi kayan mutane sun haɗa ma wannan mata. Sai mazan suka ce, wasu mazan suka yi fushi suka saki matan, wasu kuma suka ce musu ku koma gida sai kun ware wannan matsalar ku dawo, ba zan so kullum a dinga min sallama da asuba da ɗan sanda ba. Matan suka yi group suka same ni a office, suka ce malam duk da ka gan mu nan, daga wacce aurenta ya mutu sai wacce aurenta yana kusa da mutuwa, dukkan mu da auren mu muka zo muka rudu da wata mata da ta tallata mana wasa kadara a social media, muka sai da kayayyakin daki muka kakkaro dukiyar mutane muka hada mata, matan nan ta ki kamuwa, ta ki kawo kayan, ta ki dawo mana da kudin mu, kuma mun rasa ma jami'in tsaron da zai shige mana gaba ma a kama ta. Za mu sanar da jami'an tsaro kowanne kala mun neme su akan su shiga ma wannan al'amari, amma har yanzu ba iya cintira an kama matan nan ba, ta ki kamuwa. Don haka muna so a taimaka mana da shawara, ko a haɗa mu da gwamna, ko a haɗa mu da wani babban hukuma, wataƙila in daga sama ne aka ba su umarni za su iya kama wannan mata. To na tausaya musu gaskiya, amma kuma sun yaudaru da riba mai yawa. Dama an kaji abu da riba mai yawa ka kiyaye kanka. Haka wani ya zo ya tallata suna da tifofi da suke ɗebo yashi, suna da kamfaninnika da suke kaza. Malam mutane dama suna son su su zauna a inuwa, ana musu wahala, riba ta zo mai yawa, ka bada kudinka, mutane suka dinga sai da gidajensu da filayensu da kangunansu da gonakinsu, suka hada musu kudi, malam suka yi gaba. Akwai wasu ma da suka ce wasu sun siyo a daidaita sau irin babur ɗin mai kafa uku, suka ce wasu sun siyo guda ko 50 ne ko 100 ne ko raye, suka nuna mata gashi za a yi haya, in kika saka kudinki za a samu riba, za a dinga tura miki kullum a account ɗinki, za ki dinga jin alert na kudi kaza na kudi kaza. Aka ji har suka dinga talla a gidajen rediyo, har suka bubbuga fasta, mata suka je suka yi ta sai da kayayyakinsu, suka dinga sai da gwalagwalansu da kayayyakinsu masu tsada da kayan ɗakunansu, suka siyar aka yi musu riba. Ƙarshe shi ma dai mutumin nan abin ya watse, ya tafi da kuɗin mutane. Wani kuma aka ce masa wata sana'a ce ita kuma, wai ka kawo mutum biyar, kowane mutum biyar, shi kuma ya kawo mutum biyar, su ma biyar biyar ɗin su kawo biyar biyar. Kai fa baka ga kowa ba, baka ga kamfani ba, baka ga ofis ba, baka ga rijista ba ta CAC, baka ga rijista ta EFCC cewa an yadda su mu'amalar kuɗi ba, baka ga rijista ta jiha ba, baka ga ofis ɗinsu ba, baka ga kadararsu ba, a social media suke. Duk bayanan nan na social media ne. Saboda haka kai ka kawo mutum biyar, mutum biyar ɗin da ka kawo ai sun san ka kai. Waɗanda suka kawo biyar biyar ɗin duk ƙarshe kai kaɗai za a kama. Tunda in aka zo social media ya ɗauke, misali kai wanda ka kawo na farko biyar ɗin farko kai suka sani. Waɗanda suka kawo biyar biyar ɗin su ma duk ƙarshe kai za a zo a cikwala. Saboda haka shikenan ka ga ba ka da ba wani kamfani, ba wata rijista, babu wani zaunannen guri, ka duba wato inda ake rijista babu rijistar su, ka duba ba su da kiliyarin na police, ba su da na EFCC, ba wata ma'aikata da ta yadda ma su zo su yi kasuwanci a social media suke yi. Sai mutum wani kuma a ce masa ga diamond, kaga diamond din a social media yana yawo gashi na yana kadawa, a ce ku zuba kuɗi wannan diamond din za a sai da shi zuwa lokaci kaza, sai ga mutane suna ta rashin suna zuba kuɗaɗe, ƙarshe sai ka ji an ce an wanke su. Duk irin waɗannan kasuwanci ne har yanzu ban ga wanda aka fita lafiya ba, ko an samu? Har yanzu ne duk wanda aka tallata nan mutane suka zuba kuɗi, duk ƙarshe da rigima aka ƙare. Wasu ma sun gudu saboda akwai wata mata daga wata jiha ta bugo mu tace malam gani nan na taho nace kika taho ina na taho Kano gurin ka nace me faru wallahi malam ne ma na ake tayarwa a jallo miji na shi ma gaji ya gudu ya ana sun gudu na ka karbi kudin jama'a wajen miliyan 800 na hada wata mata ta gudu da su yanzu na taso daga jiha ta na rasa inda zan shiga a duniya nan shine kawai nazo da Allah nan Kano ko ku saba mun guri in zauna a daina nema na ɗaya da umma su neman naki suka ganshi a nan Kano din fa ki koma ki ta addu'a tace ina ba zai yi ba malam nace to ina yan uwanki tace su ma yan uwan na duk gudu na suke yi saboda na ciwo kudin jama'a nace to ashe kin zama abin tausayi Allah iyaye miki Allah kawo miki karshe wannan musifa tana nan ta san banza daga san banza ne fa wai ba za ka zo ka kama sana'a yadda kowa yake physical sana'a ana ganin ka kana aski ko kana noma ko kana kiyo saboda san banza wani yazo ya tallata maka abinda baka da tabbas kai ka dauki abinda kake da tabbas ka bayar akan abinda babu tabbas domin kudin ka yakinin ka ne gonarka kasuwancin ka sana'a ka yakini ne ka ganka kai an ganka amma wanda ka dauki dukiya kai ba a san shi ba waye to da ka jin mafi yawa dan nan wallahi a karshe rikici suka koma tashin hankali suka koma duk an wanke mutane saboda in za a yi kasuwanci a tsaya a yi shi a tsanake a yi shi a abin nan wata mata zo ta tallata kaya cewa tana kawo kaya daga Lagos ya diddika da zannuwa da lesi da kayan kitchen mata suka yi ta tura mata kuɗi sai ta gama da kuɗin mutane sai ta ce maka order tana nan ta taho Gombe ta taho Kano ta taho kaza ka je kai ta jira a tasha an baka lambar iska ta riga duk ta da kuɗin ta yi tafiyar ta ba san garinta ba ba san gidanta ba ba san unguwarta ba dama farko da arha suke fara ba kana siyan abu 10,000 a garin ku zai ce ma za su yi maka shi a 5,000 kaga banza ta fadi ashe 5 din ta kace ake so wadannan abun sai mun kula fa mutum ya zama wayayye kana da kudin ka a hannunka fa kai ne fa shugaba kada wani ya zo ya maida kai kidahumi ya zo ya ce maka ga wani abu mai arha wanda baka da tabbas baka bincika ka tabbatar da ingancin abun ba baka ma san waye shi ba kawai kun hada a social media ne sai ka ji duk abu ya dauke wadannan abubuwa sai mun yi hankali wato ainihin da su sannan abu na uku shine kimar kimar nau'i ne na caca yanzu kusan caca fa ta zama ruwan dare an shigar da caca harkar bal din nan ta koma yanzu ana caca adda azumin nan fa akwai wadanda suke yin caca ana azumin nan kana caca 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 waya ko bayi to caca kana musulmi kana caca kuma kana azumi kana caca kafin azumi kai caca shi za ka ta ganin mutane ran sabaci kare sabi ashe yan caca ne duk sun yi caca an cinye su ka hadu da mutum ka ga da yana murmushi ka ga ashe caca je baka sani ba koyi aka cinye shi to cacan nan yanzu ta riga yanzu ta zama ma ana son a maida ita wani babban abu a waya ana yin ta gida ana yin ta in za a yi bal ai caca wannan club da wannan club za su yi a ce to a saka kuɗi wani club ne zai ci wani ko ba yin wannan ana yi ko da wannan club din da wannan club din sai a zuba kuɗi saboda haka kai ka ce wannan ne zai ci ko waɗannan ne za su fara ci wani ana yi akan suwa za a cinye a ƙarshe wani kuma ana yi akan kai ka ce za a yi duro ba wanda zai ci wannan ya ce a'a za a ci ko kuma in za a cin wa zai fara ci saboda haka kai sai ka sa cewa wane ne zai fara kungiya kaza za ta fara ci ko club kaza ne zai fara ci sai a saka kuɗi ko a minti nawa za a ci duk ana saka kuɗi duk waɗannan abubuwa fa suna nan fa kashe zuciya suke yi hana kwazo suke yi hana nema suke yi hana tashi a zabura a nema ake yi ka saba da ci ma zaune to kaga yanzu wanda yake caca zai sai yanzu wani gidansu fa yaje sayar babansa da babarsa yana cikin gidan yaje yawa gidan takaddu yaje ya caca da su uban yana cikin gida ko aka ce an sai da wannan gida ce kamar ya inda gida na ina ciki da ƴaƴana da ma aka ce danka ne je sayar caca yaje da kuɗin wannan musifa ta caca ta danno yanzu wata rana kungiyar masu caca na ƙasa suka zo suka bubbuɗe ofisoshi duk matasa muna ta neman su a masallaci wajen majalisi azin sun tafi caca tana cewa in hisbal ku je duk ku tashi gurin cacan nan duk ku kamo su duk abin da ake a gurin ku ɗebo sai ga kungiyar caca ta ƙasa sun zo suka zo ofis kana makalla mun zo mu ganka nace to ai gani a kara makalla muna da lasin na yin caca kuma wannan lasin miliyan 100 muka ba gwamnatin tarayya ta ba mu wannan lasin din kuma shugaban kasa ne kada yake sawa hannu akan lasin din da aka ba mu mai caca nace to sai me kuma ku an ba ku lasin ku yi caca a din Najeriya nace suka ce eh nace ni kuma an bani lasin na hana caca a iya wannan jihar to da haka sai ku je ku ci gaba da yin caca ku ni kuma in ci gaba da kama ku ba matsala ai ku kuna da lasin yin caca ni kuma ina da lasin kama masu caca ni ma ba da wasa da doka ni ma nake hana caca ku kuma da doka kuke yin caca sai ku ci gaba da yin ci gaba da kama ku kowa yi aikin sa ba haka zai ba akramaka Allah ai muna gina ajujuwa muna yi kuma kuna bukatar rijiyoyi wato ainin zamu zo muku rijiyoyi muna ba da tallafi na alqur'anai muna gina islamiyoyi to wannan to sai me kuma caca fa kuke yi cacan nan mu kuma an ce mu hana caca doka ce ta bamu dama ku kuma kun ce doka ta ba ku dama ku zo ku kafa mana caca yara suna tsebe dukiyar iyayensu an aiki yaro an masa kwace an sace wayar wani an kama kazawace an dauke akuyar wance kayan shanya an dauke tukwane an dauke karafuna an dauke duk ma masu daukar ashe ba masu suke ci ba caca suke zuwa suke yi da shi wani fa makabarta shiga da ya rasa karfan da zai dauka irin wannan Allah ji kan malam Mudi ya rasu da malam Show ya rasu karafunan ya ciccizge ga baki ɗaya suka cizge su da cikin makabartar suka je suka sayar suka yi caca da kudin tukunya fa ana girki fa akai sallama aka ji shuru kawai ne zo ya sama da tukunya ya fita da ita cokula duk sun bata karafuna slab duk an cire su duk kuma aka tara kudin nan aka saci waya din akai kwacen karshe zuwa za a yi me a yi caca caca fa ta dawo yanzu ta lalata rayuwar matasa ko mutum ya je ya yi aikin sa na gumi ya zo ya caca ya je ya sata ya zo ya caca ya kwace waya ya zo ya caca ya ɗebi kudin babansa ya je ya caca wasu ma da aka gano sun kashe iyayensu fa akan cacan ne ya je ya dauki kudin sa gaba ɗaya ya yi caca babansa bata ganshi ba ta kama shi da fada sai zuciya ta dauke sai ya bige uwar duk caca ce ga ashe wannan musifan na caca da musulunci yace bai da caca ba ashe ba karamin zaman lafiya ya kawo al'umma ba bai yadda da kudin ruwa ba bai yadda da bai'ul garari ba garari a social media wani ya tallata maka kaya baka san shi ba baka gan shi ba baka ga rijista ba baka ga garanto dinsa ba baka ga takaddarsa ta EFCC an bashi clearance ba don EFCC ba za su baka clearance ka fara kasuwanci ba sai sun ga duk takaddun kasuwancin ya haɗu bai da wannan clearance din ba shi da register na CAC ba shi da register na JAS ba shi da office ba wani sanannen mutum ma da ka sani sai a zo a wanke ka kawai a tafi yanzu wani haka aka yi masa wasu kawai suka buɗe office a wata jiha suka buɗe office ya suka sa hoton wani ɗan siyasa babba ya suka kira shi suka ce masa za a yi rabon azumi ana bukatar tirela hudu tirelar sukari da tirelar shinkafa da tirelar gero da kuma tirelar makaroni to da aka ya kawo kwangila ce za a biya shi kuma je samu yan kasuwa suka bashi tirela hudu ya je ofishinsu ya je zauna da su aka yi magana komai suka yi rubuce-rubuce suka ce to in oga ya dawo insha Allahu sai a zo a karbi kudi ba ma account da me kake so a tura nawa kake so a tura a wannan account ya bada account biyu ko uku aka yi komai aka ce to shikenan insha Allah gobe kudi zai suka zo da motocin su manya har gida har office din sa shi kuma ya je karbo daga hannun yan kasuwa ya danka musu shikenan yana ana an gama komai ana jiran aji transfer da daddare shikenan sai duk wayoyin su suka dauke ya buga kowace waya ce switch off ha sai ce to ko ba service ne bari ya jira zuwa safe yana ta kallon account dinsa da account din wanda ya bayar ba wanda ya ji alert ba wanda ya ji an masa transfer suka tayi suka dau mota suka tafi garin suna zuwa har sun saki office din sun cire komai a gurin suka ina masu office din suka ce wannan masu office sun tashi ai dama ba anan suka ce ai busu busaci da kama office din nan ba duk wannan decoration da kayan kwalliya da kaga an sa duk kwanan nan suka sa kuma sun tashi yanzu to sun ce suna da alaka da wani wani to waye sani yanzu ka neme su ba wayar kike na sanya sama da shi wani kuma aka buga masa aka ce congratulations ka ci miliyan 1 yayi ta murna kaci miliyan daya alhamdulillah kai muna taya ka murna kaci miliyan daya ya ta gaya makotansa ya ci miliyan daya aka ce to shikenan yanzu akwai wane ne kudin wane ne services charge da zai wayo ya tura 150 yaje ya ranto 150 ya tura aka ce to ya tashi ya tafi ko Enugu ne ko ina ne ko Abeokuta ko ina aka ce ya tafi ya dau abokinsa suka tafi Abeokuta suna tafiya ana kiran su a waya kun zo daidai ina kuna tafiya har suka shiga Abeokuta ana ta kiran su a waya suna shiga gari duk ba service sai da Allah akwai sheka suna da masa hauka ta su ka san wani company da suke ce wani company ka shigo gari ba san kwa wanda bai san ka ba haka suka kwana a tasha suka yi kwara san banza fa ba abin da baya haifarwa akwai fa wanda har malamai iso iwanka malamai iso iwanka sosai ni ma wani ya taba kira na akara makalla nace na'am ni dan sanda ne babba nayi retire to shugaban yan sandan babban mu shine da aka tashi sai aka yi masa wato motoci aka bashi motoci a matsayin wato aje a sai da su irin wannan gwamnati ta gama aiki din nan da su to sai aka yi wannan to shine ya bani Hilux ni a ciki aka bani Hilux to sai naga kai kuma kullun a cikin aikin da awa kake da aikin Allah da sauransu to shi yasa naga ni barin bada wannan Hilux din su zama tace gudunmawa ta ga aikin Allah nace to masha Allah kai amala saka ma da alheri ina jira in ji sako na jiyu nace Allah saka ma da alheri ka kyauta dama muna bukatar Hilux da yawa na aikin Allah su da ka mun gode sai ce to wani zai kira ka da wata waya sai ku shirye yadda za a kawo mota nace ba matsala ya kira ni can ko sai ga wani ya kira ni kun yi magana da oga nace eh mun yi magana da oga dama motar tana Lagos nace na'am to yanzu zan je Lagos za a dauko ta nace to Allah ya kiyaye hanya nace Allah ya kiyaye hanya sai sake bugo mun can sai sake bugo mun eh to dama ina tunanin saboda na lissafa da mai da juyan bakin mai da waye da sauransu za a kashe 150 nace ba matsala ka samu 150 din ka zuba indai motar ta zo kofar gidana ba matsala za a biya wannan da ka samu korance ne sai kai yace to ba komai ba komai shikenan sai da aka kwana sai ya kira ni mallam gashi mun taso har mun zo ibadar to kuma taya mun yi abin nan taya ta fashe guda biyu ma nace subhanallahi taya biyu ta fashe yace nace to ba komai yanzu Allah sai yace to ko a turo kudi ko da abin nan mu siya ko da sakan hannu mu siya sai mu sako dan a samu a karasu nace ba matsala shi ma ka dora akan wancan lissafin sai da mu haishi bai da kudi nace to ni kudin gare ni ni ma ba kudin gare ni ba yanzu ka cikin mutananka ka ce wani ya ranta maka wani ya ranta maka in ko baka samu wanda zai ranta maka ba to ka tsaya inda kake a motar zan kirawo wani daga Lagos zai taho ya zo ya same ka wani dan agaji nace akwai dan agaji a Lagos zan masa waya zai zo ya same ka sai ku taho tare da shi a ba komai ba sai ya zo mana ce to ba komai ka taho a hankali haka muka yi da muka yi fahimci dai ba zan tura masa ko kwabo ba karshe dai motar nan bata zo ba to ban san ko cikin malamai an taba wani wannan ba ka gani kana zaune kana karatu ma sai an wanke ka ko ka ga mutum mai son banza ne ka ji ga mota ta samu tawazi daga nan zaka fara tura kudin mai kudin kaza kudin services wayewaye to a wannan duk za a wanke ka sai a karshe kaga ba mota an kashe wayar kuma babu mai ita to sai wannan an taba yi wa kunna ina gomben nan ma an taba wani aka kirawo shi a waya aka ce aljanu ne kuna da wasu duwatsu a nan baya ko eh aka ce masa aljanu ne suka yi mutum aka zabe shi saboda haka za a masa kaza kaza ya furgice fa ya tsorata sosai razana nace to ya zo ya same ni hankalinsa a tashe nace me faru yace aljanu suka kira nace da MTN ko da Zen in nuna min lamba nace to ba komai ba ni lamba ne in kira na kira lamba sai ta rinya aka ki dauka sai nace to inda ya sun kira ka ni ka hada ni da su inji wani aljanin wane ne daga cikinsu. Wannan ita ma da farar tana nan ana wa mutane, sai kawai ne bugo maka wace shi aljani ne ko ita aljana ce. In sun samu mutumin da bai waye ba, bai san addini, bai da tauhidi, da ka samu tauhidi duk waɗannan shiriri ta ka gama da ita. Ba samu mutum ba tauhidi, ba nutsuwa, ba imani, ba tawakkuli, tsoro ya cika zuciyarsa sai tsorata ka ko sa ka kai wani abu a ce za a baka kuɗi, za a maka arziki, an zaɓe ka, an ga mutumin kirki ne kai, ka fara yin sadaka da kaza, kayi kaza, kayi kaza, daga nan sun shawo kanka. Shikenan sai a ta wanke ka ana karɓar kuɗi da sunan wasu aljanu ne za su taimake ka kai arziki ko su karya maƙiyanka. Duk waɗannan shiriri tar ɗan uwa fa sai mun dage, dai san banza yake kawo irin waɗannan abubuwa. Wadaka daga cikin wannan wato shine kuma sai a garari shine muke bayani akai ko a mun yi magana akan riba, mun magana akan garari, mun magana akan jahala, mun yi magana kuma akan kimar caca. Waɗannan hudun duk wani nau'i na kasuwanci a musulunci da an same su, wannan abin kasuwancin ya lalace. Ko kala dubu ne, ko kala ɗari ne, ko wa za a yi, indai an samu ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu daga cikin waɗannan, to wani abin ya wato lalace. Sannan Allah ta'ala ya gaya mana kuma a mas'ala ta takwas cewa abinda ɗan adam yake karɓa na kuɗin ruwa kafin ya san hukuncin, to wannan Allah ta'ala ya yafe masa in ya tuba. In kuma ya ci gaba fa man ja'ahu maw'izatun, kaga karantawa kenan da wa'azi da jan hankali min rabbihi, kaga ashe ba wani mai mu isarwa muke. Allah ta'ala yake faɗar me yake so a yi, mu sai mu gaya mutane. Me Allah ya haramta mu gaya mutane? Me Allah ya ce mu yi gaba ɗaya mu tashi? Me ya ce mu bari mu bari? Wannan shine Allah ya ce min rabbihi, kenan ba wani ne yake shirya wa'azi ya ce ya halatta kaza ko ya haramta kaza ba. Allah ta'ala ne yake haramtawa sai malamai su isar. Allah yake halattawa sai malamai su isar. Su ma malaman ba su da iko su halatta abinda Allah ya haramta ko su haramta abinda Allah ya halatta. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sannan abu na tara shine mutum ya tuba daga kuɗin ruwa, wato kafin ya karɓa, kamar yadda na faɗa cewa kashi uku ne ko akwai wanda ya riga bai karɓi kuɗin ruwa ba yana hannun mutane, shine hadisin Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ku saurara, dukkan ribar jahiliya na rushe ta, ala inna ribal jahiliya mawdu wa awwalu riban adahu ribana ribal Abbas bin Abdul Muttalib. Yace dukkan wata kuɗi da ake zamanin jahiliya, duk wasu bankuna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da suke bada kuɗin ruwa, da duk wani ɗaiɗaiku mutane suke bada kuɗin ruwa, Annabi yace na rushe. A musulunci babu, indai kai musulmi ne to babu wannan, ka aje wannan, ko ba zai hana ka arziki, ba zai hana ka wadata ba, ba zai hana ka samu ba. Sai ce ribar da zan fara rugujewa ita ce ribar Abbas dan Abdul Muttalib, ita ma na rushe ta gaba daya. Saboda in baka riga ka karba ba, sai ce ko ya dawo mata asalin kuɗin sa ba tare da ya ƙara masa ko kwabo a kai ba. Idan ko mutum ya riga ya karba, to shine kuma yana hannunsa bai kashe ba, to shine aka ce ya sarrafa su zuwa ga wani abu da zai taimaki jama'a shi kada ya ci. Idan kuma ya riga ya cinye sannan ya ji wa'azin, to ba za a ce ya amayo abin da ya ci ba, Allah ya yafe masa wannan kada ya sake a gaba. Shine abu na goma, tausayawa Allah ta'ala ga wanda ya ga dama daga bayinsa, ta yadda ya ce wanda ya hanu fantaha to falahu ma salafa. Wannan ke nuna mana Allah ta'ala yana kulawa da bayinsa ta hanyar in ya hana su abu suka hanu, to sai ya yafe musu abin da ya wuce. Sannan na 11 jan kunne ga waɗanda suka koma cikin mu'amala da kuɗin ruwa bayan sun ji wa'azi, shine faman wa man ada, wanda ya koma, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sannan kuma wato bayani na 12 shine tsoratar da mutane dangane ga abin da ya shafi wato yin abin da aka hana su, tare da kuma mutum yana sane ya ci gaba da yi. Sannan na 13 shine bayanin girman kuɗin ruwa da hatsarinsa, cewa yana cikin kaba'ir, yana cikin kaba'ir zunub. Hadisin da ya fi kowanne ban tsoro a cikin kuɗin ruwa hadisi uku ne. Hadisin da ya ce Allah ya la'anci mai karɓa da mai bayarwa da sakatare da shaidu, kowa ya shigo kenan, su tsinan nuni. Kuma aka ce Allah ya tsine maka, manzo Allah ya isar. Idan labari ne ko addu'a ce? Idan labari ne to kaga abin ya riga an tsine maka. In addu'a ce kuma addu'an ta kama ka. Saboda in kuma tsinuwa Allah tana binka, ba abin da zaka taɓa ya albarka. kai ba za ka yi albarka ba, matarka ba za ta, ƴaƴanka duk abin da ka tara ba zai albarka ba, ko ba za ka ga amfanin sa ba, ko ba zai amfane ka a duniya ba, ko ba zai amfane ka a lahira ba. Sannan abu na biyu mai tsoratawa kan kuɗin ruwa shine hadisin da yake cewa wato dirhami, in an ce dirhami da me zamu auna shi yanzu, ya kai 1,000, dirhami ɗaya na kuɗin ruwa to daidai yake da yin zina sau 36. Ka dai ga illar zina, to amma wanda ya ci kuɗin ruwa dirhami ɗaya sai wani ya yi zina sau 36 zai kamo shi. Sannan mafi girman hadisi mai ban tsoro a cikin babin ruwa shine hadisin da ya ce riba tana da ƙofofi munana har guda saba'in. To 70 din nan ka ɗauko su, wannan tafi wannan muni, to mafi ƙarancin munin a ciki shine mutum ya ɗaura aure da mahaifiyarsa. Ƙaramin kenan, kamar sau in mutum ya wannan to saura 69, to kowanne ya fi wannan muni. To wani abu ne ku a duniya in ba shirka da kafirci ba ya fi munin a ce mutum ya auri babarsa? Kaga kenan an yi ne don ame a firgita ka, a tsorata ka, a razana ka, kai watsi da kuɗin ruwa. Domin ka tsaya tunanin ma guda 69 ma shi kansa tashin hankali ne, an gaya maka ɗaya mafi ƙanƙanta shine ka auri babarka, ai ko dole ka guji wannan abin in dai kana da hankali, kana da basira, kuma kana son ka gama da duniya lafiya. Shi yasa ba za mu iya shiga cikin ayar da alaran mai karanta ba, saboda fa'idodin da muka ɗauko na ayar baya da bamu ƙarasa ba jiya ya cinye mana lokacin karatun. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka yi tuntuɓen harshe ko muka yi kuskure Allah ya yafe mu. Malam ina ajiya a banki, wasu na shiga wasu na fita, to malam yaya zan yi zakkar su? A sai ka dinga lissafawa, ai shi banki ba abin da ya fi shi sauki, duk abin da ya shiga na yana rubuce, duk abin da ya fita ɗin yana kawai a baka statement, sai ka duba ka ga nawa ne a ciki, nawa ne ya fita, sai ka fitar da haƙƙin Allah. Malam mai tambaya yana cewa ya yi jinya kusan na wata uku kuma ba a cikin hankalinsa yake ba, to yaya zai yi da sallolin da suka kubuce masa? Baka cikin hankalinka, ai ba alƙalami a kanka. Idan mutum har baya cikin hankalinsa ya yi wata uku bai sallah ba, to sai ya farfado zai iya ta lokacin kawai zai, ta wata uku nan da ya yi baya cikin hankali, to ba alƙalami a kansa, babu wannan sallah, babu ramuwa. In ka haukace to babu alƙalami a kanka, so ba zai rama wannan sallah ta wata uku ba, sai dai ta yanzu an ɗauki alƙalami daga wa, daga mutum uku. Mahaukaci sai ya warke, yaro sai ya balaga, mai bacci sai ya farka. So lokacin da kake bacci kana ta surutu a baccinka, kana zage-zage, kana tafka a shariya, duk ba za a rubuta maka su ba. Abubuwan da kai tunano, kai sabonsa a cikin mafarki, kai sabo a mafarki, gaganka kana shan giya ko kana kisan kai, ba za ka tashi gaga kuma a rubuta maka kai kisan kai a cikin mafarki ba. Ba a rubuta wannan. Saboda haka kun ga kenan, wato wannan ba sai ya rama waɗannan salloli ba. Malam, ko sallar tarawihi yana da nau'i uku mabambanta ne da aka shardanta a sunna? Ai, nau'in ma ya fi uku. In ka nemi salatu tarawih na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, ko kuma ka nemi zadin ma'ana Ibn Qayyim, ya kawo siffofi da sigogi na yadda ake yin salatu tarawihi. Amma an za ka yi ka gaya wa mamu, yau fa za mu yi mai sallama ɗaya ce kawai, raka'a takwas za mu yi sallama ɗaya, ko za mu yi raka'a huɗu sallama ɗaya, raka'a huɗu sallama ɗaya, ko mu yi uku sallama ɗaya, ko za mu yi bakwai gaba ɗaya da sallama ɗaya, ko biyar da sallama ɗaya, ko uku da sallama ɗaya, ko tara da sallama ɗaya, ko 11 da kaza. Sai ka gaya mutane nau'in da za ka yi, don kawai ya ɗauka maku aka yi ta cewa subhanallah subhanallah. Kai ma limami ka karantar da mutane, ko ƙira'a za ka canza, ka gaya mutane cewa to zan muku ƙira'a da ƙira'an wane, za ku ji bambance-bambance da kuka saba ji. Amma ita ma ƙira'a ce sahihiya karɓaɓɓiya, ba kawai shi kenan sai ka zo ka tara mu a bayanka ana sallah mu ji ka ce she ko je, kaga dole mu ce subhanallah subhanallah, sai mu ɗauka ko makuwa kai. Amma in ka gaya mata wata ƙira'a za ka yi mai irin wannan, to kaga mun san cewa in ka ja abin da mun saba ja ba, ko muka ji inda ake madda ba kai ba, wanda ba a ja muka ji kaja to mun san wata kwarewa ce Allah ya baka ta wasu fannonin qira'a sai mu shiru muna jinka muna girgiza kai to wannan ana so duk abin da zaka yi mutane ba su sani ba ka fara ilmantar da su abin kafin kai ba gwaninta bane ka zo ka kama abin da ba a sani ba wanda wani zai munana maka zato ne ya dauka kuskure kai wani ya dauka mantuwa kai duk waɗannan abubuwan ba a san su a musulunci wannan yace mallam mai gidanmu yana cin riba to hanyar karban loan da ruwa mun yi ya dena yaki sai yace mana ai kasuwanci yanzu sai da haka to yaya matsayin ciyar da mu da yake yi kud da yake ciyar da ku ai halai yake ci da ku duk abin da uba ya ba ƴaƴansa ya ba matansa su halal suka ci dan ubanka ya ci da kai ba babanka ya ci da kai ya ci da babarsa ya ci da matarsa ya ci da ƴaƴansa wannan babu matsala amma shi din shi yake cikin hatsari shi kamata ku tausaya ma ku gaya masa ba fa zai tara dukiya da waɗannan hanyar kuma ya gamu da Allah lafiya ba yayi kokari ya rage ana yin arziki naga mutane masu arziki da kuɗi da kamfaninnuka kuma sun rantse min da Allah ba sa ta'amuli da ruwa ko kwabo daya kuma gashi arzikin yayi amma mutum ya ce ba a arziki dole sai an saba Allah wannan ba zai yi ba yana yace ni abin mamakin mutane sai an ci bashi da ruwa sai an yi kaza ce gashi ni ban cin ba kuma ina ta yi sannan kamfaninnukan ba su kyale shi ba kullun sai zuwa suke yi da takardu alaji ai zaka kara bunkasa abin nan yanzu kamar kana da biliyan 2 da zaka mu baka biliyan 2 ka kara ko mu baka biliyan 4 kaga sai ya zama abin ya karu kasuwancin ya kara girma kuma dan fasinta din fa 9 ne ko 10 sai dan nuna maka dan hannu haka to amma biliyan 1 aka ce ka kara 10% nawa kenan ko 5% nawa kenan da yawa miliyoyi to asara ta zuwa kanka kuma su karbe takardun kamfanin in ka kasa biya kuma karshe ya ce an karbe kamfanin an ba su yace mun yaki sun yi yaki har kyaututtuka suke kawo masa yace a'a ubanni kawai abinda Allah ya bani ta hanyar haka iya kudi na nake juyawa ba na gaggawa ba sauri nake sai na tara biliyoyin kudi ba ubanni dai ni malamai har wata rana da yayi reference da ni sai ga wai bankin suka ce wa za zo su same ni a to ai zamu yi malam bayani ai yanzu kasuwanci dole sai larura ne sai ana hadawa da waɗannan haramun din in ba aka ba arna sai su wuce mu nace to an zo gurin wato kenan ma so muke tsere ma muke da arna kenan su fa ba su da doka su fashi su sata su kwace su sata su sai da alade dan su tara kuɗi to mu ma sai mu biye musu mu muna duba kuɗi ne muna duba lahira muna duba kuɗi ne muna duba gamonmu da Allah muna duba kuɗi ne muna barin abin da zamu bari su da ka dan sun wuce mu ko sun fi mu kuɗi ba matsala bane dama duniya ta su ce lahira ta mu su da ka kan mi sauri mu ba a hankali mu nemi arziki a gurin Allah Allah zai mana arziki ba tare da irin waɗannan munanan hanyoyin ba wanda suka zama masa dole kuma akwai zamu zo da fatoyin malamai da suka yi bayani akan yadda mutum zai in ya kama dole sai ya yi ta'amuli da kuɗin ruwa in sun shigo hannunsa ya zai rabu da su ba tare da ya ci ya sha ba qur'anai guda 10 daga mallam Suleiman Alhaji Gona Allah ya biya mishi bukatunsa to Allah ya biya 500 daga his excellency Danjuma Goje His Excellency Danjuma Goje shine ya turo 500 a saka a cikin account na marayu saboda haka dama shi ya saba da irin wannan aiki duk shekara yana aiko mana kudi ya ce a saka a cikin asusun marayu kuma ma ya taba zuwa gaba ɗaya gidan marayu ya canza musu gadaje ya canza musu katifu ya canza musu fulilluka ya canza musu bargo na kwana har yanzu ina cin akan gadajen su suke kwana da haka excellency senator Danjuma Goje muna godiya Allah saka ma da alheri 181 daga Shafi'u da Muktar Hussein ɗan hizba tare da abokan arzikinsu a'a ɗan hizba 181 kai ashe ɗan hizban nan kuma dai ba dama ne to kaga ɗan su biyun ba ku ba ɗan hizba gaba ɗaya ba ne ku bi kaɗai ɗan hizba su biyu ne ɗan hizba ne mutum biyu suna hizba kuma suna kasuwanci shine suka kawo kuɗi 181 suka ce a saka cikin asusun marayu to Allah ya ƙara muku arziki ɗan hizba 700 daga wata baiwar Allah Allah ya biya mata buƙatunta Allah ya biya miki buƙatunki na alheri wanda ya musulunta a yau Margaret Benjamin daga unguwar Nayinawa yanzu sunanta Aisha Benjamin Aisha Benjamin muna miki congratulation, muna miki addu'a da shigowarki musulunci, kuma muna miki addu'a Allah ya tabbatar da ki. Kuma duk za a tara ku gaba daya, akwai ranar da zamu zauna bi muku cikakken bayani akan musulunci kafin mu tafi insha Allah. Addu'a taya ni da addu'a, yata na fama da ciwon sikila shekaru da dama. Allah ya bata lafiya, Allah ya kawo mata sauki, Allah ya bani mace ta gari, Allah ya baka mace ta gari. Ina fama da rashin lafiya, ina zaune a jigawa, to Allah ya kawo lafiya, Allah kuma ya sauki, Allah ya sa ya zama kafara. Tayan da addu'a kasuwa ta tsaya, to Allah ya sa ta ci gaba, Allah ya ƙara albarka a ciki. Da sauran bukatun jama'a na alheri, mun yi tawassali da sunan Allah da sifofinsa. Allah ya biya wa kowa bukatunsa ta alheri. Allah ya yi mana dukkan damuwa. Allah ya bawa kasanmu lafiya, Allah ya bawa kasanmu zaman lafiya. Fitintunu na zahiri da na batini, Allah ya kawo mana ƙarshen su. Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahmarsa da yake raba a cikin wannan wata, a cikin waɗannan sa'o'i da waɗannan lokuta masu albarka. Allah ya sa muna da rabuwa ciki. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
أولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد.